الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايعك يا أخوة إلى من جيسوا تأدين المسلمين وأتوأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah jalla wa'ala, wanda cikin hikimarsa da kaddarawarsa da gudanar da al'amuransa yadda ya so ya ga dama, shi ne ya nufi mu haɗu da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar Asabar, wanda ya dace da 1 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina, kuma ita ce rana ta 2 ga watan Afrilun shekara ta 2022 bayan miladiyar Annabi Isa. A wannan makaranta ta mu mai albarka, inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka da ke cikin Lampo Plaza a unguwar Kamfan da take tsakiyar birnin Abuja. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi. Idan ya kwa su manta ba, muna cikin tafsirin ayoyin suratul Taha, wanda a yau in Allah ya yarda za mu tashi faɗin Ubangiji mai girma ɗaukaka, wa ma a'ajjalaka an qaumika ya Musa. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma a'ajjalaka an قومك يا موسى. قال هم أولئي على أثري وعزلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.
Allah ta'ala ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, kuma da yasa kai gaggawan zuwa ka baro mutanenka a baya kai Musa? Qala bi annabi Musa yace hum ula'i ala athari, su ma din suna biye da ni a bayana. وعجلت إليك ربي نايغزغا ورزوى وجنك ني يا أبنجي لترضى دمت يجددني. قال سي الله تعالى يشيد موسى فإنا قد فتنا قومك لليمو منفتني متعدنك من بعدك باينك بروجنك وأضلكم السامري كما سامريا فتدسوا. فرجع موسى إلى قومه سي موسى يداو إزوى ومتعدنك غضبان yana mai tsananin fushi, asifan yana mai tsananin bakin ciki. Kale yace ya kauli ya ku mutane na alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana, shin ubangijinku bai muku kyakkyawan alƙawari ba? Afatala alaykum al'ahd, ko lokacin da Allah ya daukar muku na alƙawarin ne ya muku tsawo? Am aradtum, ko kuma kawai kun nufi an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum, fushi daga wajen ubangijinku mai girma ɗaukaka ya afka muku. Fa akhlaftum maw'idi, shi isa kuka karya min alƙawarina. Waɗannan ayoyi ubangiji mai girma ɗaukaka yana ba mu labarin rayuwar Banu Isra'ila bayan halakar da Fir'aunu da kuma tsiratar da su daga garin Misir. Bayan sun fito daga garin Misir, Allah ya tsiratar da su ta hanyar wannan kogi na Nilu. Suka kama hanya, ba su san ina za su nufa ba. Kuma Allah ta'ala bai wa annabi Musa alaihi salatu wassalam wahayi kan cewar ga inda za su je ba. Suna cikin tafiya sai suka samu wani ƙauye, ƙauye ne na maguzawa waɗanda suke bautar gumaka. Suka same su suna bauta wa gumakansu, kamar yadda ayoyin da ke cikin suratul A'raf suka ba mu labari. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Suka zo wucewa ta hanyar wani ƙauyen maguzawa, sai suka ga mutanen garin ya'kufuna ala asnamin lahum, suna kife suna bauta wa gumakansu. Sai suka kalli annabi Musa alayhi salatu wassalam, suka ce da shi, ya Musa, ya kai Musa, ija allana ilahan kama lahum aliha. Ya annabi Musa, muna so mu ma ka sanya mana Allah wanda za mu rinka gani a zahiri muna bauta masa, kama lahum aliha, irin yadda waɗannan mutane muka ga su su ma suna da Allah da suke bauta masa. Nan da nan annabi Musa alayhi salatu wassalam ya tashi da wahayi, dan duk lokacin da shirka ta kullo a cikin mutane, to ya kamata ma abota tauhidi su tashi da wa'azi, a tsananta wa'azi, a zafafa wa'azi, sai an kashe wannan shirka din. Isa za ka ga wannan ita ce hanya ta ahlus sunna. Duk inda muka ji wani baƙon mashirki ya fito, ko muka ji wani ɗan ganganci ya fito yana sawwala wani da cewa Allah ne, to za ka ga yadda muke zafafa wa'azi. Mukan yi kan mai uwa da wani, mu daki babban mu daki karami din, dan wanda muke kalla shi ne Allah. Allah ko girmansa ya wuce girman kowa. Nahnu la naqafu billahi lawma tala'in. In ana maganar Allah, to ba a tuna kowa, ba a jin shayin kowa, ba a wa kowa tara a cikin shanun Ubangiji mai girma ɗaukaka. Isa shi ma annabi Musa ayin da ke cikin suratul A'raf sai suka ba mu labari. Nan da nan wannan shirka tana kulla, sai ya buɗi baki ya ce, innakum qaumun tajhaluna. Gaba ɗaya musu kuɗin goro, manyansu da ƙananansu, na birninsu da na ƙauyensu, na kusa da shi da na nesa da shi. Ya ce, innakum qaumun tajhaluna. Lallai ku ɗinnan mutane ne jahilai. Kaga bai kalli cewa ai a ciki akwai waɗanda suke kasuwanci tare, a ciki akwai waɗanda suke zaman waje ɗaya tare ba. A wani lokacin muka yi zafi a nan wajen, sai wani ya zagaye ce, malam akwai kuma mutanen suna ɗan sauraronmu, kada a kore su. Yaya sun taɓa Allah ba za mu kore su ba, su sai sun suna. Ba asara ba ne da sun bari ko? Ya ce, innakum qaumun tajhaluna. Lallai ku mutane ne waɗanda suke jahilai. Inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi. Ku sani cewa waɗannan ba abin da suke kai halaka ne. Lafazin mutabbar asalinsu da kalmar tabar ne, at-tabar kuma shine halak. Wanda Allah ta'ala ya faɗa a ayin da ke cikin suratul Nuhin, wala yazidu zalimina illa tabara. Tabaran din shine halakan. Inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi. Ma'anar hakan, inna ha'ula'i halikun ma hum fihi. Abinda suke kai halaka ne. Wa batilun ma kanu yasna'un. Abinda suka kasance suna aikatawa, wannan saban Ubangiji mai girma ɗaukaka ne. Ta ya za ku yi kwaɗayin ku saba wa Ubangiji mai girma ɗaukaka? To wannan ita ce asalin fitina da Banu Isra'ila suka fara haskukansu a ciki, kuma ita ce fitinar da ta fara shiga cikin zuciyarsu. To lokacin da wannan fitina ta faru, bayan annabi Musa alayhi salatu wassalam ya gama wa'azi, ya saisaita su sun dawo kan hanya, sai bishara ta biyo baya. Bishara shi ne Ubangiji mai girma ɗaukaka sai ya aiko mala'ika Jibril, sai ya sami annabi Musa alayhi salatu wassalam. Wasu ruwayoyi sun nuna cewa mala'ika Jibril da ya tashi zuwa, ya zo ne a siffa ta ɗan adam, kuma matafiyi a haye a kan wani ingarmar doki. Wasu kuma ruwayoyi suka ce a'a yana kan raƙumi ne ya zo. Wasu kuma ruwayoyi suka ce a'a yana kan taguwa ne, kamar yadda za mu ga aya ta gaba, faqabbtu qabdatan min athari rasul. Qabda din ishara ce da take nuna cewa abinda mala'ika Jibril ya zo a kansa, lallai wannan wato ainihin dabba din mace ce ba namiji ba, saboda haka a kan taguwa ya zo. Da ya zo sai ya ce wa annabi Musa alayhi salatu wassalam, mene ne matsalar Banu Isra'il? Ya ce matsalar su sun samu shakka ne a kan samuwar Ubangiji mai girma ɗaukaka. saboda haka suna da shakka akan samuwar Allah kisa da suka ga ana bauta wani ba Allah ba hakan sai ya burge su suke tunanin su ma a samu musu abin bauta wannan yake nuna maka cewa dan adam da ubangiji mai girma daukaka ya halicce shi ya kafa sinadarin fitrarsa ne da bauta ba wani dan adam face sai ubangiji ta'ala ya sanya masa fitra ta bauta kisa yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljanna sai dan su ne sai dan su bauta mu to duk lokacin da dan adam ya rasa ilimi ya rasa shari'a ya rasa haske na wahayi ya rasa sako na annarta da zai shiryar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki to lalle zai jajibo duk wani abin jajiba ya dauka shi a matsayin abin bauta wannan babu abin da yake haifar da wannan na farko in ba jahilci ba abu na biyu rashin karantarwa a cikin al'umma da wa'azi abu na uku shine rashin kusantar sako irin na annabta kisa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir ya ku mutane ku sani cewa qad ja'akum rasuluna lalle bujimin manzonmu ya zo muku ala fatratin min ar-rusul a lokacin da kuke cikin kanfa ta annabawa an rasa annabin da zai wa'azi a cikin al'umma a daidai irin wannan lokacin da ubangiji mai girma daukaka ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga su ma yanzu dole suna da bukatuwa zuwa ga wani abu na ilimi tunda jahilci ne ya kai su da cewa ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha ya kai annabi Musa kuma muna so ka sa mana wani abun bauta irin yadda waɗannan mutanen muka gansu suna da abun bauta saboda haka sai suka nemi abun bauta annabi Musa alaihi salatu wassalam yau mala'ika Jibril jawabin cewa matsalar su shine sun samu shakka akan bautar Allah da kuma samuwar ubangiji mai girma daukaka sai ubangiji mai girma daukaka sai ya sa mala'ika Jibril sai ya musu bishara da manyan abubuwa guda biyu abu na farko shine in dai so suke su ga Allah su ji zancen Allah su gan shi da idansu don su samu imani to Allah ya musu alkawari za su haɗu da shi nan da kwana 30 mai zuwa daga wannan babbar bishara ce a ce Allah ya maka alkawarin za ku haɗu da shi wannan babbar bishara ce sannan abu na biyu a cikin haɗuwarsu da za su yi da Allah Allah zai ba su littafi na shari'a wanda littafin shari'ar nan idan suka rukunkume shi suka ruke shi suka yi masa da'a da biyayya to lallai ubangiji mai girma ɗaukaka zai tabbatar da su akan tauhidi ba za su taɓa samun zaniya irin ta shirka ba to wannan shine abin da ya faru mala'ika Jibril bayan ya tafi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gaya musu cewa akwai appointment din haɗuwa da Allah kuma ka'idar wannan appointment din shine za a yi kwana 30 ana azumi bayan an gama wannan azumi na kwana 30 za a ɗebe su gaba ɗayan su kwansu da kwarkwata su za su je su haɗu da ubangiji mai girma ɗaukaka to cikin ƙaddarawa ubangiji mai girma ɗaukaka lokacin da aka yi azumi na kwana 30 annabi Musa alaihi salatu wassalam a ranar da za a tafi ganawa da Allah ya yi magana sai ji bakinsa kamar yana bashi domin ɗabi'a ce ta mai azumi cewa ka ji bakinsa yana bashi ba wai rashin burush ba ne ba rashin tsaki ba ne ba rashin tsafta ba ne ba rashin wanke baki ne yake janyo wannan ba a'a numfashin da yake tasowa ne daga cikin ciki bai samu abinci ba bai samu abin sha ba don haka yakan kumbura idan ya kumbura ɗin abubuwan da ke cikin ciki na 'ya'yan hanji da sefa da hanta da timbi su kuma wannan rashin abincin da rashin gudanar ruwa sai sa su kune da ka yi magana sai a ji wani numfashi mara daɗi yana fitowa a cikin bakinka wannan shi ake kira da suna falo wato ainihin numfashin da yake tasowa daga cikin ciki to duk wanda yunwar azumi ce ta sa cikinsa yake bayar da wannan riƙi ɗin yake bayar da wannan wato ainihin numfashi ɗin ubangiji mai girma ɗaukaka a harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya mana cewa wannan numfashi ɗin ƙanshinsa a wajen Allah ya fi turaren aljihu ƙanshinsa a wajen Allah ya fi turaren aljihu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana a cikin hadisi to da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ji wannan khaluf ɗin yana taso masa sai ya tunanin cewa kada ya je gani da ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala ya je yana ɗoyin baki saboda haka sai ya nemi asuwaki sai ya brush ya samu brush mai kyau ya samu makilin na gani na fada irin nauku na masu kudi ya samu ya wanke bakin sa da shi ina fata mun gane wannan yana wanke bakin sa sai Jibril ya zo masa da wahayin Allah aka ce ai wannan kanshin bakin ake so aje da aka yanzu a appointment an daga shi sai an cika kwana 10 sai an ƙara azumin kwana 10 to kaga wannan jinkiri ne aka samu to da aka samu wannan jinkirin Annabi Musa ya azumin kwana 10 da asbab fari ya kamata a hado kan mutane a tafi tare da su sai yaga cewa a tsaya jiran mutane akwai nawa in kana neman bata lokaci da bacin rai in zaka yi tafiya ka hada tafiya da mutane amma in kai kadai zaka yi tafiya zaka fita lokacin da kake so zaka je lokacin da kaga dama amma da zarar ka ce zaka tafi da wani ko matarka ce to sai kaga bacin lokaci dan wata idan zaka tafi da ita unguwa karfe 7 to ga mata karfe 5 na asuba za a fita to shine in kun ci sa'a za ku fita 8 na safe a hakan ma sai ta shigo mota ta zauna ka ta da ki ka sa kiya za ta ce a'a dan jira abban halifa wallahi na manta waya ta ajira sai ya kake ka manta sai ai sauri nake sai duk azazzale ne gaggawa ka ce ta sa na manta to haka wani dan adam Allah ya yi shi da lawan jiki za ku ya da kawari da shi za ku samu karfe 8 amma sai 8 din ka buga masa waya sai ke maka dan Allah ya hakuri yanzu zan shiga wanka in ba kai wasa ba sai ku kai 10 to Annabi Musa sai ya ji tsoron irin wannan tunda tafiya ce ta gaba daya ya ji tsoron in aka ce za a tsaya jira to wani zai bata lokaci kuma dangerous ne Bature ya ce delay is dangerous ko ba haka ba delay dangerous ne a iya samun matsala musamman yana ganin da ya kwatanci ya ga Allah a cikin kwana 30 din aka samu matsala to jin tsoron kada wata matsala ta ƙara faruwa sai Annabi Musa ya yanka kawai sai gaba ya ce ku biyo bayana ya ce Haruna in sun gama tattarowa da mai nawar jiki da tsoho da yaro da waye an gama shirya su sai ku same ni ni dai tsaya ni tafi to wannan yake nuna maka a cikin harkar Allah gudun ya da kafar wani ake yi kar ka tsaya a wani abincin da wani cikin neman yardar Allah cikin kowace ibada kada ka tsaya yasa kake mamakin mutanen da suke gurbin za su tafi aikin hajji ko umara wai su yi gurbin suna manna tare saboda haka in an tashi za a tafi harami wani yana nan yana jira sai an tafi sai an gama haduwa sannan za a tafi dawai in ka tafi ma ya ringa ganin kamar ka bata masa rai yana cewa in sai da fara ce ka jira ni wallahi in kana so ka more wa ibada tafi kai kadai kanka ya saka tafi aikin gaji ko umara da wani in dai ba mahaifiyar ka bai ta ma dan ka taya maka masa dan ma nurun ala nur ne ina fata mun gane wannan amma wani sai ni a ra'ayina ko da mata ba na son tafi aikin gaji ko umara ki tafi in tafi pilgrim god bond ni kuma na bi international in an so mun hada bakin harami a rayar tauhid ma gaya sa daga nan a wuce amma ba haka ba sai ta bata maka lokaci to shi sa Annabi Musa jin tsoron wannan bacin lokacin sai nan da nan ya yanka yayi gaba sai ya ce su biyo bayan sa to shi sa yana zuwa fadar Allah abinda Allah ya fara tambayar sa shine wama a'jalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaggawa ka baro mutanenka a baya ka tafi kai kadai ya kai Musa qala shi Annabi Musa ya bada amsa yana mai bada uzuri yace hum ula'i ala asari su ma din na baro su suna biye da ni ai ala asari qadamayya suna nan za su biyo sauna suna tafe suna kusa sun kusa karasowa wa ajistu ilayka rabbi litarda ni kuma nayi gaggawar zuwa wajenka ne ya Allah litarda domin ka yarda da ni lokacin da ake neman yardar Allah to lokacin ba a jiran wani gudun ya da kafar wani ake yi saboda haka shine ma'anar wa ajirtu ilayka rabbi litarda wato nayi gaggawar zuwa wajenka ne ya Allah domin in samu yardarka a nan wajen Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce hum ula'i ala asari su din suna tafi a bayana lafazin asari din nan wannan ita ce qira'at jumhur sai karanta shi da asari da yiwa fata hamza din fataha da kuma daure sa'un din akwai kuma qira'ar wato ainihin ruwai wanda ya rawaita ta ga Yaqub al-Hadrami ita kuma qira'at ta karanta hum ula'i ala isri ma'ana sun biyo bayana da asari da isri da abu guda ɗaya ne shine biyo bayan dan adam ai asaru qadamayya shi sa za mu ga cikin hadisin Muslim hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ana al-hashim madala ya faɗi sunayensa yace ana muhammadu wa ana ahmadu wa ana al-mahdi wa ana al-hashim yace sunaye na suna da yawa in kaga dama ka kira ni da suna muhammad in ka kira ma ka kira shi da suna Ahmad, in ka kira ma ka kira shi da suna Mahi, in ka ga dama ka kira da suna Al-Hashiru. Sai manzo Allah ya fassara ma'anar Hashir din, yace ai allazi yuhsharu ilayhi an-nas yawm al-qiyamah, ko kuma allazi yuhsharu ilayhi qadaman, allazi yuhsharu an-nas ila qadami yawm al-qiyamah, ni ne waɗanda mutane za su tashi su biyo bayana a yinin gobe al-qiyamah. Duk wata halitta da ka sani in Allah ya tashi al-qiyamah a bayan manzon Allah take. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ana awwalu man tashaqqa anhu al-ard yawm al-qiyamah, ni ne farkon mutumin da ƙasa za ta tsage in fito daga cikin kabarina a yinin gobe al-qiyama. Saboda kaga idan annabi ya fito daga kabarinsa shine na farko, kaga duk wanda zai biyo me yayi ba bayan sa ya biyo. Shi yasa yace wa anal hashir, wa ai allazi yusharu an-nas ala qadami ai ala isri, ni ne wanda mutane za su tashi su biyo bayana a yinin gobe al-qiyama. Sallallahu alayka wa sallama ya habibana, yace wa ajiltu ilayka rabbi li tarda, na yi gaggawar zuwa wajenka ne domin neman yardar Allah. Wannan yake nuna maka cewa duk wani aiki da zai janyo maka yardar Allah, to ana buƙatar kai gaggawar aikata shi. Sallah kai gaggawar yinta, azumi ka nace masa, ibada ta zakka kai kokari ka gaggauta fitar da zakkar dukiyarka, kada kai delay, domin a cikinta akwai samun yardar Ubangiji mai girma sauƙaƙa. Haka zumunci, kada kai wasa da zumunci, domin a cikin zumunci akwai samun yardar Ubangiji mai girma ɗaukaka. Haka nasiha ga mutane, kada kai sakaci wajen tunatar da mutane da karantar da su da yin musu nasiha, domin a nan ma akwai wato ainihin samun yardar Ubangiji mai girma ɗaukaka. Shi yasa ce wa ajirtu ilayka rabbi li tarda, na yi gaggawar zuwa wajenka ne ya Ubangiji li tarda, don ka yarda da ni. Qala sai Ubangiji ta lace da shi, fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika, lallai mu dinnan mun jarrabi mun fitini mutanenka min ba'dika bayan baka nan. A wannan gaba Ubangiji mai girma ɗaukaka yana gaya wa annabi Musa alayhi salatu wassalam matsalar da ta faru bayan ya bar Bani Isra'il. Wasu daga cikin malamai suka ce lallai za mu iya fahimtar cewar wannan matsala da ta faru ta biyo bayan gaggawar annabi Musa ne alaihi salatu wassalam. Duk da annabi Musa ya kare kansa, yana gaggawa ne saboda yana gudun kada a canja lokacin appointment, yana gaggawa ne don ya samu yardar Ubangiji mai girma ɗaukaka. To amma da a ce ya zauna cikin mutanensa sun taho tare, wata matsala ta aƙida ta faru a take, a wajen zai gyara musu. Irin yadda da suka fito daga kogi tare suka zo wucewa garin masu bautar gumaka da matsala ta samu, ai kaga nan da nan ya tashi ya fara wa'azi, yace innakum qaumun tajhalun inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu yasna'un. Kaga inda yana tare da su duk wata matsala in ta faru zai gyara su. Dan haka a cikin ayyuka na ibada ba komai ake magaggawa ba. Ayyukan da idan ka yi su cikin hanzari, haka Allah yake so ku sai kai musu gaggawa, kamar abubuwan da muka faɗa bayan da za a yi ka ce dan ka yi sallah a kan lokaci a ce ka yi gaggawa, ba a yi wa sallah delay dan tana da lokacinta. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, haka azumi ba a delay, haka fitar da zakka ba a delay, haka duk irin waɗannan abubuwa na alkhairi ba a musu delay. Amma abubuwan da Ubangiji ta'ala ya sa musu sharuɗa da ƙa'ida, su kuma wannan ka bi su step by step, duk tsawon lokacin da za ka ɗauka ba a buƙatar shortcut. Kamar zuwa ga sallah, baya halitta mutum don ya ji kawai an tayar da sallah ya fito da gudu ya zo don ya riski ruku'i, kada neman ya ɗago daga ruku'i. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada wannan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa idan za ku zo wa sallah, idza ataytumus salata fa'tuha bis-sakina, in za ku zo masallah ku zo mata cikin nutsuwa. Wala tas'auna, kada ku gudu, kada kai sassarfa, kada ka ceto a guje, kada ka taho da tsuri wai kana gudun, kada liman ya dago daga ruku'i wai ka rasa wannan raka'a. Dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tas'au, kar ku zo masallah kuna wannan gaggawa din. Ma adraktum fasallu, matsalar ita ce duk gabar da kuka zo kuka samu liman yana yi, to kawai ku sallata. Wa ma fatakum fa atimmu, abin da ya kukuce muku ku cika, menene na gaggawa? Shi yasa Abu Bakr, ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wata rana ya zo ya tarar da annabi ya yi ruku'i, sai ya shigo masallaci da gaggawa, ya yi mazayar ruku'i ko tsahu bai jona ba, ya samu wani waje a can karshen masallaci ba a samu girin wannan wani daga bakin plaza nan sai ya buga ruku'i sai liman ya dago sai ya zo kuma ya jona cikin sallah to haka Abu Bakr yayi da aka idan da sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace zadaka Allahu hirsan wala taqut na san abin da ya kai ka zuwa ga wannan gaggadin kwadayin ka samu sallar limanci ne kwadayin ka samu sallah ne a cikin jami'i to zadaka Allahu hirsan Allah ta'ala ya kara maka kwadayin san addini kaga a inda ake bukatar gaggawa kada kai amma inda ba abinda ake bukatar gaggawa kai zadaka Allahu hirsan duk wani aikin alkhairi kai gaggawa a cikin sa kai kwadayin sa wannan Allah ya kara maka amma wala ta'ud irin wannan aiki da kai ka zo har ma baka fahimta baka jona ruku'i kada ka kara saboda ita sallah in za a zo mata fa a zo hadin safina ku zo mata to shi yasa shi ma Annabi Musa alaihi salatu wassalam a nan wajen an nuna masa illar gaggawar da yi da a ce tare suka ta mutu da ba za a samu matsala ba amma baro su da yi sai Allah ta'ala yake ba shi labari fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika lallai mun jarrabi mutanenka min ba'dika bayan ka baro su wa aballahum as-sabiri sabiri ya batar da su a nan wajen sai mu kalli abubuwa guda biyu abu na farko Allah ta'ala yake fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika lallai mun jarrabi al'ummarka min ba'dika bayan baka nan a nan wajen Allah ya ce shine wanda ya fitincine su shine wanda ya afka su a cikin wannan matsala din a gaba kuma sai ce wa aballahum as-sabiri sabiri ne ya batar da su to ya zama hada tsakankanin wadannan abubuwa guda biyu Allah ya ce shi ya fitincine su kuma ya ce sabiri ne ya batar da su to shine malamai suka ce a nan wajen ubangiji da Allah ya ce fa inna qad fatanna qaumaka ya nasabta fitinar ne zuwa gare shi min babil qadari wa qada'ihi dama Allah ya kaddara sai an samu wannan matsala din tun kafin wannan lokacin tun al-nuhil maqsud ubangiji ta'ala ya kaddara za a samu wannan matsala din to tunda dama matsalar maqdura ce min qibalillahi azza wa jalla Allah ya riga ya kaddara ta to da haka sai ubangiji ta'ala ya ce fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika shi kuma samiri da Allah ya ce wa aballahum samiri to shi kuma samiri ya zama so sababin afkuwar matsala din ne shine wanda ya sababa musu wannan matsala din irin yadda Allah ya kaddara mutanen Fir'auna za su kata amma sai Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wannan saboda shine dillalin da ya kawo dillancin kata din saboda haka shi ma samiri shine dillalin kata din a nan wajen shine Allah ta'ala ya ce wa aballahum samiri samiri ya batar da su to wani ne samiri a malaman tafsiri sun yi maganganu akan wannan suna na as-samiri musamman saboda ya'ul nisbiyya ta zo a ƙarshen sa da Allah ta'ala ce wa adallahum as-samiri samiri din wasu daga cikin malamai suka ce ya'ul nisbiyya ce akwai ya a cikin harshen larabci ta kira da suna nisbiyya wacce take hada alakar wani da wani kamar misali idan kai dan Kano ne a ce maka al-Kanawi kaga wannan ya'un ita ce nisbatun ila Kano ina fata mun gane wannan ko in kai dan Kaduna ne a ce maka al-Kadunawi ko in kai dan Zaria ne a kira ka da suna az-Zakzakawi ba az-Zakzaki ba dan shi ya bata sunan garin isa mu kuma sai muka canja wa garin suna sai muka ce az-Zakzakawi dan garin Zanzau ba da garin Zaria ba shi dan Zaria ne amma Zanzau da ban Zaria da ban wannan ɗan Zaria sun san wannan ko to ma in ka ce musu dan Zaria ka zage su amma idan ka ce ba Zanzagi ko ka ce dan Zanzau to wannan shi suka fito a saboda haka sai suka ce to wannan suna din nisbi ne nisba ce to dangane da fitar da wannan nisba din sai suka yi maganganu guda biyu wasu suka ce nisba ce zuwa ga wani kakansa wanda shi wannan kaka din ya shahara da wannan suna din har ake kiran kabilar da sunansa asalin kabila din ita ce kabilar Samura wanda tana cikin kabilun da suka zauna a Palestine tun kafin zuwan Bani Isra'ila wajen sai ce daga cikin manyan kabilun Girkawa to shi iyayensa da kakanninsa ƴan wannan kabilar ta Samura ne kuma ana kiran wannan kabila din da sunan wannan kakan nasu Samu to da suka yi hijira suka dawo garin Misra to ire-irensu da danginsu don su kansu cutu a cikin al'umma sai suke amfani da wannan nisba din shi sa kiran shi da suna Samiri wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a shi samiri din nisba ce zuwa ga wani gari a cikin Misra din da ake kira da suna Samurra to shi dan wannan gari din wani gari ne a Misra ana kiran shi da sunan Samurra to dan wannan garin ne shi yasa sai ake kiran shi da sunan Samiri wasu kuma daga cikin malaman suka ce a Samiri din sunan sa ne yawun din da take ciki ba yawun nisbiya bace ba ya ce mai zaman kanta domin akwai sunayen da suke karewa da wato ainihin yawun sawa'un sunayen mutane ko kuma na abubuwan da ake amfani da su kamar a cikin sunan mutane ai akwai Aliyu ba da yawun ya kare ba kaga Ali ake ce masa ko ba haka ba haka akwai Kursiyu aka ce Kursi haka akwai Umriyu aka ce Umri to haka shi ma Samiriyu ne sai aka ce masa Samiri me yasa ba a ce Samiriyu ba irin yanda a larabci ba a ce wa Aliyu suna Aliyu sai dai a ce masa Ali suka ce Lisikal saboda larabar suna da abin da ake rasu suna fikal wato duk kalmar da take in ka faɗe ta akan harshe zaka ji ta tana da nauyi sai su gefare ta sai su ki faɗar ta kawai sai su faɗe ta da nisba kamar ka ce Aliyu dan Allah da Aliyu da Ali wane fi saukin faɗa Ali saboda haka ba za ka zama sun ce Aliyu ba sai dai su ce Ali in ka ji wani ya ce Aliyu to lallai wannan ko dai a cikin jumla ya zo ko kuma mutumin da yake ba balarabe ba ka taba cikin suratul a'la za ka ga wannan asalin Allah ta'ala da yace sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja almar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqriuka fala tansa illa ma sha Allah asalin wannan jumloli da kuke cikin wannan ayoyi din sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja almar'a والذي اخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله اما دان الله da ake a'ala da ake a'alai wanne yafi saukin fada a'ala yafi saukin fada amma da dan Allah ta'ala yace sabbih isma rabbikal a'la a'alai alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja almar'a yace sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja almar'a kada ku manta nan ma yare ne irin na alqur'ani amma da dan Allah yace fa adalla هم السامري يسي الله كيف أظلهم السامري أوش وجه هم فيمشي ونن وأظلهم السامري سي سامري يبقى شجسه قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا سي الله تعالى يشن سي النبي موسى عليه الصلاة والسلام يداو إذواق متعدد غضبان إلى شكل سنة ننفشي أكن شي غضبان أنا لكن سيقا شي تمبالغة mubalaga asalinta kalmar ghadab ne akan ce fulanin ghadib wanda ya fushi kenan akan ce fulanin ghadban ana nufin wanda yake matukar cikin fushi kamar yadda a larabci akan ce jawan wato ana nufin mai tsananin jin yunwa amma akan ce fulanin ja'i wanda yana jin yunwa fulanin atish wanda yana jin kishirwa wannan in yunwar da kishirwa ba ta karata karya ba amma duk inda kaji an ce fulanin jawan fulanin ghadban fulanin asafan fulanin shaban wato wannan ya nuna abin ya kai matukar wato ainihin nisa kenan shi yasa zaka ga hatta wasu watanni ubangiji ta'ala yakan kira su da irin wannan siga din watan sha'ban mubalaga ne ta kalmar sha'abu watan ramadan mubalaga ne ta kalmar ramadu shine tsananin zafi saboda ramadan ya saba zuwa cikin zafi shi yasa sai aka kira shi da suna ramadan zaka ga zafin ramadana daban yake da wani watan da ba na ramadana ba mun gane wannan ko ba haka bane ba yanzu sanyi kuke ji ko zafi ramadan din kenan to shine ubangiji ta'ala ya ce faraja musa ila qaumihi ghadban asifa sai annabi musa alaihi salatu wassalam ya dawo izuwa ga mutanansa ghadban yana cikin tsananin bakin ba wato ainihin tsananin fushi asifan yana cikin tsananin bakin ciki al-asif shine al-hazan wal-hab wato damuwa da bakin ciki wannan haka ayat da ke cikin suratul Taha ta ambata ayat da ke cikin suratul A'raf da Allah ta'ala ya tashi ba mu labarin da yake saboda fushin ma allinan at-taura da yazo da shi watsar da suwaye wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yazo da allunan da Allah ya rubuta masa shiriyar at-taura amma yana zuwa wa alqaha sai wulli da ita yadda yake ya cako mu dan uwan Haruna yana tsohuwarsa me ya faru to shine anan wajen ubangiji ta'ala ya nuna mana yana zuwa abin da ya fara shine wa'azi yace da su alam ya idkum rabbukum wa'dan hasana shin ubangijin ku bai girma daukaka bai muku alƙawari kyakkyawan alƙawari ba wannan shine alƙawarin da muka faɗa a baya bayan sun zo da waccan matsalar suna sha'awar bautar gunki ubangiji ta'ala ya musu alƙawarin za su gana da Allah dan su samu nutsuwa shakka ta bar cikin
ubangiji ta'ala yayi musu alƙawari bai ga gadi ga ubangiji ta'ala zai saukar muku da littafi wanda shi ne zai zame muku guidance da za ku samu shiriya wacce ba za ku ƙara bata ba bayan ita kaga wannan wa'adan hasara ne to shine annabi Musa alayhi salatu wassalam alin yake musu inkari yake alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana shin ubangijinku bai girma daukaka bai muku kyakkyawan alƙawari ba afa qala alaykum al-ahad shin tsawon lokacin da Allah ya daukar muku na alƙawarin da ya muku tsawo kwana 30 da Allah ya ce ku jira za ku gana da shi ko kwana 10 da aka ƙara a kai ne ko kuma a gaggawar da nayi nace ku biyo baya na wannan shine ya muku tsawo har kuka samu tawakkal ku da wannan matsala ta bukatar gunki am arattum ayya illa alaykum ghadabun min rabbikum ko kuma a kuna nufin ne fushin ubangijinku mai girma daukaka ya wani fushi daga wajen ubangijinku mai girma daukaka ya afka mu harafin am da yazo a nan wajen wasu daga cikin malamai sun dauke shi a matsayin harfu istifham wato istifham ne inkari am arattum ko kuma kuna nufin ne an ya illa alaikum qabru min rabbikum wani gagarin mun fushi daga wajen ubangijinku ya afka mu wasu kuma daga cikin malamai suka dauke am a nan wajen lil ibrab wato am ce wacce take ibrabiyya taqdirin ta shine bal arattum an ya illa alaikum qabru min rabbikum kawai dai kuna so wani fushi daga wajen ubangijinku mai girma daukaka ya hau kanku ne ya afka muku fa akhlaftum maw'idi shi isa kuka saba alƙawari da kuma wannan ma'anar ka dauki am da ma'ana bal ya fi dacewa da larabcin ayar domin idan ka dauke ta a matsayin harfu shakkin wa inkari wannan yake nuna musu bauta dan barakin ba da sun yi sha'awar bauta dan barakin ne sai a ce musu ko so kuke Allah ya fushi da ku kaga wannan gargadi ne to amma yanzu already sun bauta wa dan maraki wanda ya bauta dan maraki kuma menene ya samu yaddar Allah ko fushin Allah ya samu fushin Allah da haka shi sai malamai suka ce am anan wajen bil ibrar wato bal arattum ay yahilla alaykum ghadab min rabbikum kawai da ma abinda kuke so shine lallai sai fushin ubangiji ya afka muku fa akhlaftum maw'idi wannan shine dalilin da ya saka ku saba alƙawari na daga nan su kuma sai suka ce ne
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
قالوا في سكتي ما أخلفنا موعدك دتي بمساقة والقورن كبا بملكنا بساقرات كم ولكن لا حملنا أوزارا من زينة القوم سيدي موتن أن تورا من الدفن كايا أدم وأن شم تانيد أتهلكا فقذفناها سيمك زومك هك أرامي سيمك ولا تأتكيمك قونا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي haka shi ma samiri din da yazo da wannan fitina ta bautar dan maraki shi ma ya mulla kayan dakon adansa fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar sai samiri ya fitar musu da wani jikin dan maraki wanda yake kuka irin na saniya fa qalu sai aka samu wata fitinannu a cikin su sai suka yada farfaganda suka ce haza ilahukum wannan shine ubangijinku wa ilahu musa kuma shine ubangijin annabi musa fa nasiya sai annabi musa ya manta bai murna muku ba ya tafi afala yarawna shin su ba sa gani allah yarja ilayhim qawlan in sun yi wa dan marakin magana baya da musu rance wala yamliku lahum darran baya mallaka musu abun batarwa wala naf'an abun cutarwa wala naf'an kuma baya mallaka musu abun amfani a nan wajen ubangiji mai girma daukaka yana ba mu labarin uzurin da su bani Isra'ila suka bayar ga annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan ya zo ya musu wannan tuhuma din yace da su suka ce da shi qalu suka ce da shi ma akhlafna maw'idaka da kai wato ainihin bu mu saba alƙawarin da kai mana ba bi malkina bisa garadin kanmu a daidai wannan gabar akwai kira'o'i guda uku akwai kira'ar bi malkina, wannan ita ce kira'ar jumhurin malamai kamar irin su Nafi' da Asim da Abu Ja'far, wato ainihin Yazid ibn al-Qa'qa', so karanta ta da bi malkina. Akwai kira'a ta biyu waɗanda suka karanta ta da yi wa mimun bin Kisra, wato ainihin ba aslafna mau'idaka bi milkina, da yi wa nunu mimun bin Kisra. Wannan kuma ita ce kira'ar Abdullahi ibn Amir al-Shami da Abu Amr al-Kisa'i da Yaqub al-Hadrami, suka ce bi milkina. Akwai kuma kira'a ta uku, ita ce wadda suka karanta ta da yi wa mimun din bamba, qalu ma aslafna mau'idaka bi mulkina bi mulkina. Wannan ita ce kira'ar Hamza ibn Habib al-Zayyad da Imam al-Kisa'i da Khalaf, wanda ya rawaita daga Asim. Dukkanin waɗannan kira'o'i guda biyu abinda suke nufi ma'ana guda ɗaya, domin a cikin harshen Larabci akan ce malik, akan ce milku, akan ce mulku. Ina fata mun gane, akan ce malik, akan ce milku, akan ce mulku, duk ana nufin wato abinda kake da iko a kansa. Kisa da suka ce ma aslafna mau'idaka bi malkina ko bi milkina ko bi mulkina, suna nufin ba bisa ga raɗin kanmu ba, don ba yanda za mu yi ne muka saba alƙawarinka. Walakin na kummilna auzaran min zinatul qaum, wato ainihin an dora mana auzaran min zinatul qaum, wato kayan, wato ainihin kayan nauyi na adam waɗancan mutane da aka halakar kibzawa. A wannan gabar ita ma akwai kira'a guda uku, walakin na kummilna, akwai kira'a guda biyu, walakin na kummilna, wannan ita ce kira'ar jumhur, kira'ar Yazid ibn al-Qa'qa da Imam al-Kasa'i da Yaqub al-Hadrami da Ruwais an Asim, suka karanta walakin na hamalna, mu muka ɗauka. Idan ka ce hamalna, wannan alal ibna ibil ma'lum ne, wato ka gina larabcin akan an san wanda ya aiki din. Walakin na hamalna, sai dai mu mun ɗauka. Kira'ar jumhur kuma walakin na kummilna, alal bina'i lil jahala, wato mabniyyun lil majhul, an gina larabcin akan ba a san wanda ya dora ba, sai ya zaman to takadirin zancen kummilna. Ko dai annabi Harun alayhi salatu wasalam shi ce su ɗauki kayan, ko kuma shi annabi Musa kafin ya bar wajen shi ce su ɗauki kayan. Walakin na kummilna, sai dai mu ɗin an ɗora mana da auzaran kayan dakon min zinatul qaumi, daga cikin kayan adam waɗancan mutanen. Alƙawm a nan wajen alif da lam ɗin da ke cikin ta ma'arifa ce, ana nufin sanannun mutanen nan da suka halaka su ne kibzawa. To a nan wajen abin da ya faru shi ne, bayan Ubangiji Ta'ala ya halakar da Banu Isra'il, wato ya halakar da kibzawa, ya tsirtar da Banu Isra'il, to waɗancan kibzawa da suka fito a tawagar Fir'auna don su yaƙi annabi Musa da tawagarsa, lokacin da Ubangiji Ta'ala ya halakar da su, kayayyakin da suke tare da shi na kayan faɗansu da kayayyakin adonsu da sarƙoƙinsu na walawalai na matansu, to waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai suka taso a saman ruwa, sai aka tattare su aka fito da su a matsayin ganima. To kuma kun san cewa ita ganima a al'ummar da ta wuce a baya haramun ne su ci ta, yana daga cikin abubuwa guda biyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama alfarma da su, shine akwai ganima, wanda ba wani annabi da aka ba wannan in ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Annabi ya ce uqitu khamsan lam yu'tahunna ahadan min al-anbiya, an bani wasu abubuwa guda biyar wanda ba a halatta wani annabi a bayana ba sai ni. Daga cikin waɗannan abubuwa ɗin manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa uhillat li al-ghanaim, an halatta mai in ci ganima. Idan aka zo aka yi yaƙi, in aka yi yaƙi tsakankanin al'ummar musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba, to sai ya zamanto cewar an samu ganima, to wannan ganima ɗin wato musulmai za su raba a tsakaninsu. Shi ne ayin da ke cikin suratul anfal suka sauka don su yi mana bayanin rabon ganima, har ma Allah ya ware aya guda kan izbi guda, wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli, ai zuwa ƙarshen aya. Ina fata mun gane wannan. To tun da ganima a wajensu bata halatta su ci ba, sai aka tattara kayan aka taho da su, aka sa kowa ya ɗauki kayan a matsayin dako, da annabi Musa ya tafi, sai wato ainihin annabi Harun, tunda ya san matsalar Banu Isra'ila da taurin kai, ka samu wani da ya ce fanar, tunda yana ganin kaya ne kawai da ya je ya ce fanar da su, sai ce to a haƙa rami, da aka haƙa rami sai ce kowa ya kawo nasa ya zuba a ciki. To da suka kawo nasu kowa ya zuba a ciki shine anan suke bamu labari walakin na kumbilla auzaran min zikr qawmi faqabahnaha sai muka Haruna ya haka rami ya haka wuta a ciki sai muka zo kuma muka zuba duk kayan mu a cikin wuta aka ce a kona saboda haka waka zalika al-qasamiri haka shi ma samiri ya wulla nasa to a wannan gaba din a baya in ba ku manta ba a mabudin karatun mu da yau mun ce mala'ika jibril ya zo ya sami annabi Musa alaihi salatu wasalam akan taguwa to shi samiri lokacin da mala'ika jibril ya zo suna ganawa da annabi Musa alaihi salatu wasalam a ransa ya ji cewa wannan ba mutum bane ba domin ya za a yi mutanen da muka baro a baya an halakar da su nan gaba kuma mun san kowa ba har ina annabi Musa yake da wani aboki da ya taso su zo su gane da kan lallai wannan mutumin da ya zo wani mutum ne na musamman kuma mala'ika ne da ka sai sabiri ya dinga sawo wannan bako ido duk wani mutum sai yana gani da ya tashi tafiya ya hauta guwarsa sai ya fahimci duk inda taguwar nan ta taka kasar wajen tana motsi saboda haka sai nan da nan sai ya danki wannan kasa din sai ya daure ya ce wannan za ta yi mun amfani wannan wata balala ce karama ce saboda haka za ta yi mun amfani sai ya dauka sai ya daure ya aje shi yasa su ma suke mamaki shi ma su ga wani abu da ya na dabo ba wakazalika al-qasamiri shi ma samiri ya wulla kayansa to da ya tashi ya zuba kayan da ya dauko na dako sai ya dauki wannan kasa din sai wulla ta a ciki da ya wulla da ya zuba ta ita ma a cikin wannan kayan wala wale da ake konawa sai zo gefe ɗaya sai samu Harun sai ce masa ina da wata bukata a matsayin ka na annabin Allah in ka roki Allah Allah yana amsa bukata da ka ina so ka roƙar mun Ubangiji mai girma ɗaukaka ya amsa mun wannan bukata ta kuma ni na san alkhairi to annabi mu yanzu misali muna karatu a nan wajen wani yazo ya ce yana da bukata a wajen Allah mu roƙar masa Allah za mu yi masa kuma za mu yi masa Allah ya ce mu roƙar masa ba tsari ba ba boka ba ya yadda cewa Allah ne mai yi ya kafircewa boka ya kafircewa dan duba ya kafircewa matsafa ya tsaya a wajen Allah kadai dan me yasa mu mun ga abokin tafiya zuwa ga Allah ba za mu kama hannunsa ba mu wane tace aqidar mu amma inda zuwa yayi yace mana mu hada shi da wani wanda zai masa kulungoto ko ya masa wane ne a nan wajen za mu tube shi za mu zare shirkar da ke cikin zuciyarsa mu yi masa girka ta tauhidi ina fata mun gane wannan saboda haka shi ma sai shi ai masa addu'a saboda haka sai annabi Harun alaihi salatu wasalam ya tsaga hannu ya roki Allah yake amsawa wato ainihin samiri bukatarsa Allah amsa masa bukatarsa shi kuma Allah ubangijin hikima ne Allah ta'ala hakim ne yana da hikima za ka iya roƙonsa abin alkhairi ya baka za kuma ka iya bin hanya ta sabon Ubangiji mai girma ɗaukaka ya baka abin da kake bukata a ƙarƙashin sabon Allah nan ba wai dan Allah ya yarda da abin ba sai dan ya maka jarrabawa ko dan ya maka kamun ragon layya dan ya cika maka zunubin kai kama ka a ƙarshe dan maraka ya maka kyakkyawan hukunci inna akhazahu alimun shadid ya maka danka irin tasa wanda yake mai azaba wacce take mai tsanani dan ka lokacin da kake sabawa Allah kake bin hanyoyi na sabon Ubangiji mai girma ɗaukaka kake ganin biyan bukata kake ganin nasara kake ganin ci gaba kake ganin ɗaukaka wallahi kada ka ɗauka wannan ɗaukaka ce daga wajen Allah daidai take da ɗaukakar buri shi ɗaukakar buri zai fito cikin mutane yara su biyo shi suna ta ihu suna tsalle suna masa alalo alalo ta bakaka ana sowa ana masa dariya me ake gani a jikin buri ai masa dariya mazaunansa ina fata mun gane wannan yana tsalle ne dubrarsa tana fitowa mutane suna ihu suna masa dariya shi yana ganin kamar wani abu ne mun fahimci wannan to saboda haka kada ka taba amincewa cikin sabon Ubangiji mai girma ɗaukaka wallahi lokacin da kake bin Allah in kana ganin nasara wannan ita ce cikakken nasara daga Allah kuma lokacin da kake bin Allah ka shiga cikin matsi ka shiga cikin damuwa ka shiga cikin matsaloli na rayuwa kada ka taba dauka cewa ka koma baya kada ka taba dauka cewa ka koma baya Ubangiji ta'ala yana da hikima a cikin al'amuransa babu wani abu da zai samu mumini na matsin rayuwa ko na damuwar rayuwa ko na talaucin rayuwa ko na kunci a cikin rayuwa face wannan abin ya zame masa alkhairi guda biyu na farko Allah zai gafarta masa zunubansa zai yafe masa kurakuransa na biyu Ubangiji ta'ala zai daga darajarsa a wajen Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa da dama daga cikin mutane a idan mutane kuna ganin su ne wulakantattu su ne kaskantattu su ne ba kowa ba jahilai ma suna narrating din su suna cewa ai wane kaza ne wane kaza ne wane kaza ne wai yau jahili shi zai narrating din mai ilimi ko zai narrating din wani malami shi yake fada cewa ga matsayin sa to irin waɗannan da kuke dauka wulakantattu ba su kai komai ba saboda ba su da abin da kuke da shi na rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce waɗannan su kusa da Allah ke da ku za a zo kiyama mutumin da ka rena sai ka ga shi yake da babban daraja yake da babban fada in ba kai wasa ba shi zai cece ka da ka ka rena mutane ka tsaya ka rike dokokin Ubangiji mai girma daukaka kada ka shagaltu da sabon Allah kada wata nasara da kake samu in kana sabawa Ubangiji mai girma daukaka ta shagaltar da kai ka dauka cewa wannan abin nasara ne a wajenka wallahi istidraji ne Allah ta'ala ya ce falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bastatan fa idza hum mublisun sai lokacin da kake ganin katin ba da kai cikin kankanin lokaci Allah sai karya ka ya dambara ka ya dada kai baya ya maida kai ba kowa ba Allah ta'ala ya ce fa qad azabul qawmi alladhina zalamu kamar haka muke karya kashin bayan mutanen da suka zama to azzalimai walhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala ya kaskantar da kai wulakantar da kai kuma ya gode wa kanka ya ga wanda yake ya hana walhamdulillahi rabbil alamin ya gode wa kansa yace kuma godiya ta tabbata ga Allah ubangiji salihai to shine anan wajen ubangiji mai girma daukaka yake gaya mana abinda banu isra'ila suke ce fa kazalika al-qasamiri haka shi ma samiri ya wullar da abinda ke hannunsa kuma annabi haruna ya masa addu'a kawai Allah yana tashi amsa addu'ar dan ya jarrabe su fa akhraja lahum jasadan wa ijlan jasadan lahu huwa sai Allah ta'ala ya fitar musu da wani dan baraki jikajika wato gashi abin ya wato ainihin kayan adan nan gwalagwalan nan da azurfofin nan sun narke sun zamanto kamar wani dan maraki lahu huwar kuma gashi yana ihu yana kuka irin na dan maraki irin yanda dan maraki yake ummo haka shi ma yake wannan kukan ummo shine huwar din saboda haka da wannan dan maraki ya fito shi samiri ya gama aikin sa fa qalu sai aka samu yan farafaganda sai suka ce haza ilahukum wannan ubangijin ku ne to wannan ita ce fitina shi yasa ba a so ka kirkiri bid'a ba a so ka kirkiri wata hanya ta saban Allah dan wallahi duk wanda ya kirkiri saban Allah ba zai iya takawa saban Allah mulki ba za a zo ai abin da kai idan kana nan sai ka rena kanka sai ka yi ta kokarin ka kubutar da kanka a wajen jama'a kana nuna musu ba kai kasa ba yanzu irin shehu na da ake mayarwa Allah ake waƙoƙi ake ce musu Allah ne wani ka ce masa ma ba Allah bane bai yarda ba yana tawassuli da su saboda ya dauke su a matsayin Allah yana sa hotunan su a gidajensa a wajen sana'arsa akan abun hawansa i'tiqadan a cikin zukatan su suna jin cewa lallai waɗannan sun cancanta su zamanto Allah fitinar da suka haifar ta bid'a ita ta kai mabiyansu zuwa ga wannan kalaka din yau da zaka dawo da su kace ko kuka kira mutane suka ce sai muka Allah zaki ta kara kansu ne zaki ta kama kane shi yasa waɗanda ba su nutsu a cikin harkar ba za ka ga in irin wannan fasadin ya faru a cikin mutane suke ta kokari sai sun kare ai ba laifin su bane ba waɗannan ba sa cikin mu ba sa kaza ba sa kaza a yau ne da suka zulme ku ce ba sa cikin ku amma ai ajiya ba mu ce kun ce ba sa cikin ku ba sannan mu kun san mu mun san ku kar ta san kar kun san abin da kuka riga koya mana a cikin lungu a aje a boye daga baya hasken shiriya ya zo muka yi muku bara'a muka fito muka ce ba ma yi saboda haka ba wani wanda ya isa a cikin ku ya zo ya bugi kirji ya ce mana wannan ba aqidar sa bace ba wuyanta in ma ba aqidar sa bace ba to illar aqidar da ya assasa ta saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta kai mutane zuwa ga wannan aqida to haka kuma zaka ga an zo abin ya ci gaba har ana rudan mutane kawai wani dan wiwi sai ya zo ya dirci wiwiyin sa ya jaro uku ta masa karo ya afka diyaza ya shafara ya shabaka ya shafa dalin ya shafa kalin sai kalli sama sai ga ta masa jirwaye sai tara wawaye sai ce gashi wucin a cikin wata a ringa tasowa daga kauyuka iri-iri kasuwar yan box ta bude a ringa sahowa ana zuwa wai gashi nan wata kuma haka kurin tana zaune cikin ta ya murde al'ada ta ki fitar mata akan lokaci ta bugu ta shiga cikin halin matsi sai ta ihu ta kururuwa sai ta ce gashi nan ya fito a sliding door din gidanta a ringa tahowa gari gari ana zuwa wasu su ce annabi ya fito wasu su ce shehu ya fito a ringa zuwa iri iri ana ganin tabarruki ko wani dan iskan ya je samu yaro ya masa fenti da bakin tanti yasa Allahu Muhammad ya ce matarsa ta haife shi haka. Dole yana daga cikin sharrin bid'a. To shi yasa irin waɗannan masu ra'ayin bayan suka fara ba gansu a baya. Faqalu hadha ilahukum, sai aka samu irin wannan ƴan ruɗa ne din ƴan ruɗu din, kuma ka zo kai magana akan su ace ai kadiya zafi kadiya, wallahi kun konewa zafi sai dai mu fara ba zafi ba mu babbake dan da a taba Allah wallahi gwanda duniya ta tashi, wanda a shafa fatiha duniya ta tashi, a koma zuwa ga Allah a samu rahmar Allah. Saboda haka sai suka gudu baki suka ce hadha ilahukum, ai wannan shine ubangijin. To kaga an samu farafaganda kenan, an samu yaɗa ruɗani a cikin al'umma. Wa ilahu Musa, kuma shine ubangijin Musa, fanasiya. Cikin fitar da ma'anar wannan gaba ta fanasiya akwai maganganu guda biyu da malamai suka ce. Magana ta farko suka ce fanasiya ya'un din tana koma, ya'un disbiya dake cikin fanasiya tana koma zuwa ga annabi Musa, ai fanasiya Musa an yuzakkirukum bihi wa rahaba. Dama annabi Musa yana kokarin ya fito ya gaya muku, ya muku bayani, ya muku wa'azi, ya ce muku wannan shine Allahnku. To ya manta ne sai ya tafi bai yi muku bayani ba, da haka mu kuma nan ƴan karambani mun zo muna bayani a madadinsa. Shine malamin Falasiyya na farko. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a Falasiyya din bamirin yana kuma zuwa ga shi Samiri. Sai mu dauki ma'anar annisyanu anan wadan bi ma'ana at-tarku, barin abu, wato fataraka islamahu. Sai shi Samiri daga wannan lokacin sai fice daga addinin musulunci, sai ya bar addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya koma addinin bautar gumaka. Sai ubangiji mai girma daukaka yace afala yarawna shin ba sa gani, Allah yarji'a ilai, Allah yarji'u ilaihim qawlan, in suka yi masa magana baya da musu da zance. Mana a nan wajen wannan ayar jumla ce wacce take musta'anafa, jumla ce mai zaman kanta. Allah bayan ya gama bayani sai kuma ya soko wa'azi a cikin bayani din. Afala yarawna Allah yarji'u ilaihim qawlan, ba sa ganin cewar in suka yi magana baya amsa musu. Wannan shine ma'auni na hankali da ya kamata su fara aunawa kafin ma dalili na addini da ilimi da yake nuna cewa abin nan ba ubangiji mai girma da suka bane ba. Shi yasa wanda ya roko, wanda ya shiga cikin hali na halaka a matsayin ka ne wa'azi wanda kake so ka shirar da shi, kada ka damu da a karan farko sai ya gamsu da nasin da zaka bashi. Fara kafa masa dilala aqaliyya kafin dilala naqaliyya. Akwai dilala aqaliyya da dilala naqaliyya. Dilala aqaliyya sune dalilai na hankali waɗanda su suke fara kai dan adam zuwa ga shari'a kafin ma dalilai na shari'a su kai shi zuwa ga shari'a. Shi yasa zamu ga ɗan wuta abinda za su fara kokawa shine bisi amfani da dalili na hankali ba kafin ma dalili na shari'a. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Ya kuma zama to cikin ɗan wuta ba. Ko shakka babu akwai buƙatar mu bayani akan dilala aqaliyya ka da dilala na qaliyya a ƙarƙashin wannan ayar. Lokacin ya riga ya kure, da kace mu dakata a nan wajen abinda muka fara dai Allah ta'ala ka ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tun ban harshe ubangiji ta kala ka ya kai mana. Allah ta'ala ka ba mu lafiya, Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu. Allah ka kare mu daga dukkanin fitinunin da suke faruwa a wannan ƙasa. Ya ubangiji ta'ala ka launa ta mabarnatan da suke barna a wannan ƙasa. Allah ya ubangiji ta'ala ka raba tsakanin su, Allah ka gora kawunan su, Allah ka warga lasadin su, Allah ka raunata ƙarfin su. Ya ubangiji ta'ala kada ka ba su nasara a kanmu. Ubangiji mai girma ɗaukaka ka ba mu shugabanni na gari. Allah ka karɓi ibadar mu ta azumi, Allah ka karɓi ibadar mu ta tsayuwar dare. Ubangiji ta'ala ka amsa mana, Allah ka sanya mu cikin bayinka da kake wa rahama kake ɗantawa a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan. Allah ka sanya albarka a wannan waje namu. Ya ubangiji ta'ala ka sanya albarka a cikin rayuwar mu, Allah ka sanya albarka a cikin ƙasar mu. Ya Allah ta'ala ka albarkace mu, ka albarkaci iyalin mu. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa عذاب الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.